من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحة على شكيك ونساء يومنا رانا رأشين دائب وتنشادو شكرا تدبو دائبو بيو دشاشد دائب رأى النبي إيسى عليه السلام wanda a ci gaban karatu mu na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na Imam An-Nawawi Allah ya jiga su da rahama za mu tashi akan hadisi na 101 wasu kuma nasu 102 a ƙarƙashin babu fil mujahada wanda shine hadisi na 6 a wannan babu hadisi kai na 7 a wannan babu yace anhu wasu kuma ce an Abi Huraira radiyallahu an an karbo daga sahabin annabi Abu Huraira Allah ya yarda da shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata a gare shi yace hujibatin naru lishahawat an zagaye wuta an sha makance ta da abubuwan ban sha'awa wa hujibatil jannatu bil makar kuma an zaba aljanna an sha makance ta da abubuwan kyama da ki muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin li muslim aw riwayat ta imam muslim a maimakon hujibatil nar ya kace hukfat حفت النار بالشهوات بدل حجبت ما ليتي أمدد حجبت لكي تكون لنا رواية دمكزي وكي إمام البخاري المسلم سكى ذاك الرواية رواية التام يتي وهو بمعنى دا حفت دا حجبت دك معنى سكيشي سيتي حفت ينا أو كده معنى حجبت أي بينه وبينها هذا الحجاب abin nufi tsakanin wuta da mai shigarta wannan abubuwan su ne kariya ko tsakani haka kuma tsakanin aljanna da wato ainihin abin da aka zaga tsaka kewaye su da shi shi ne makari tsakanin bawa da wannan wuri fa idza fa'alahu dakhalaha idan bawa ya aikata wannan abin da aka zagaye su da shi to zai shige ma'ana ya ƙetare abinda ita ishe shabakance tsakansa ita ko ita zai fada wuce to wannan hadisi da muka karanto kamar da muka ji sahabu annabi wanda ya rawace shi shine Abdurrahman bin Safar wasu kuma suce Abdullah bin Safar sabani ne tsakanin malamai ya shahara da alkunyarsa Abu Huraira kuma dan kabilar Daus ne wacce ke cikin garin Yaman saboda ka Abu Huraira ba Yamani ne kabilar ta kuma ita ce Daus Allah ya dace da shi da karba addinin musulunci ranar yakin Khaibar kuma Allah ya fifita shi akan sauran sahabbai ta kasancewarsu su kasancewarsa ya fifice su dukkanin su baki daya yawan abin da ya rawaita na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaci hadisi 5374. Sannan ya taka matakin mai yin fatawa a lokacin halifancin Umar a tsakankanin sahabbai, saboda baiwar da Allah masa ta ilimin sanin hadisan manzo da fahimta addini mai zurfi. Allah ya karɓi rayuwarsa a garin Madina a shekara ta 59 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. An binne shi a makabartar Baqi da ke garin Madina. Allah ya ji ƙarfi da rahama. Shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce hujibatin naru bishahawat, an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa. Kamar da muka ji a wani lafazin hujibatin naru bishahawat, shi ma dai abin da yake nufi an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa. Ma'anar abubuwan ban sha'awa waɗanda aka zagaye wuta da su, su ne abubuwan da zuciyar ɗan adam ke karkata zuwa gare su, na al'amuran duniya waɗanda hali ya zo daga dokar Allah subhanahu wa ta'ala game da aikata su. Daga cikin irin waɗannan abubuwa akwai abubuwan da suke masu rikitarwa a addini, wanda aka buƙaci bawa inesa da su. Idan bawa yawa to kama yin wannan abun gadan-gadan, idan kare su abubuwan da aka hana da a bisa dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala daga abubuwan ban sha'awar duniya, to yin su da afka musu shi ne zai jawo bawa izama ya ƙetare kariyar da ke tsakaninsu da shiga wuta ya faɗa ciki. Sai zamanto an kwatanta mana wuta da ke lahira da abin da muka saba muka sani a nan duniya. In aka ce an zagaye wani abu da wani, kamar gona an mata shinge, kamar fili an zagaye shi ya zama kamar kango, kana iya fahimtar cewar wato an sa masa wata kariya daga abin da yake cikinsa da abin da yake wajensa. Wanda yake waje ba zai kai da ciki ba sai in ya ƙetare wannan kariyar, wanda ke ciki ba zai fito ba sai in ya tsallake wannan kariyar. To sai aka ce ga wuta da Allah ya halitta, an sa mata kariya, an zagaye ta, an mata hijab da kalmar hujibat. Za ka ji hijab, hujiba, lafazin iri ɗaya ne, kalmomin su ne, harufan su ne, ma'ana an sha makance, an wato zagaye wuta da abubuwan da ɗabi'ar zuciyar ɗan adam tana son su, tana karkata zuwa gare su, kuma dokar Allah ta hana yin su, ba a yadda bawa ya aikata su ba. To waɗannan abubuwan duk su ne tattare da wato ainihin gefen wuta. Da zarar bawa ikin kare su ya mai da su abin yinsa, to abin da zai tsinci kansa shi ne a cikin wuta. Kuma ɗabi'a ce ta rai na ɗan adam, duk ɗan adam za ka tarai yana da zuciya mai umarni da mummuna. Allah ya ce innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, ɗabi'ar zuciyar ɗan adam mai umartarsa ce da mummunan abu, sai dai waɗanda Allah ya ji kai daga cikin bayi suna za ka tarar da su da kyakkyawan nufi ba da mugun nufi ba. Allah ka sa mu cikin su. To wannan karkata ta zuciya zuwa ga abubuwan da take sha'awa take so da biye musu shi ne yake jawo wato ainihin shiga wuta. Malaman sun ba da misalai yadda za a kwanci abu. Cewar ɗabi'a ce ta zuciya tana son jin ta zama sama da kowa, mutum yakan so ya ji shi ya fifici kowa, shi ake ambato sama da kowa, shi ake cewa ya isa ya zama wani abu sama da kowa. A ƙoƙarin irin wannan, in ka biye wa zuciyarka a irin wannan abin da take so, to za ka tarar da kana ɗaukar sauran wanda ba kai ba, ba kowa ba, ko saboda ai kana jin cewa kai ne ya kamata a ji ciwar kafin kuwa, a fahimci ciwar kana saman kuwa, to wannan sai sa maka ɗabi'ar wulaƙanta wani wanda bai kai ba, saboda ai kana jin bai kai ka ba, kana jin ka fi shi, to ɗabi'a ce ta rashin sha'awar irin wannan. To kuma Ubangiji subhanahu wata'ala abin da yake so bayi su zama masu kankanda, har manzo yake cewa inna Allah auha ilayhi an tawaddu, Allah ya yi wahayi na musamman cewa sanar da ku kankanda. To sai zaman to kai ba wannan kake, ka zo kenan sai ka dauki kishiyar wannan shi kake. To ɗabi'a ce kare san a ce ta fi kowa, sai ga ya haifar mata da ɗabi'ar wulaƙanta wani wanda ba ita ba da jin kan. To wannan yakan kai mutum ya ba, domin ɗabi'ar halayyar girman kai za ta shige ka. Sannan bayan haka za ka tarar da ɗabi'ar zuciyar ɗan adam, tana da son kuɗi, tana son dukiya. Allah ya ce wata hibbun almala hubban jamma, kuna son dukiya so mayawanci. Yake innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid. Kalmar khair malamai suka ce dukiya, mutum game da son dukiya mai tsananin so. Wannan halayyar ta zamar wa ɗan adam wani abu da ya zamanto ba yadda ya iya tare yake da shi. To wannan ɗabi'ar in ka biye mata, wannan karkatar ta zuciya ta san dukiya, in ka biye mata to yakan kai bawa ga yin ha'inci, algus, cakuɗa daidai da ba daidai ba, haɗa mai kyau da mara kyau, saboda wai hankuranka dukiya ta samu. Shi yasa za ka san da mai fesir ina haɗa da kanadu, mai gas ina haɗawa da kanadu, mai manja ina haɗawa da gasara, mai manƙuli ina haɗawa da controller, saboda mai shinkafar gwamnati ina haɗawa da ƴan kura, saboda shi ne zai sa ta yi yawa, ya ɗinke buhu da yawa, kuɗi su zo da yawa. An fahimta ku? To wannan san na ɗabi'ar da ya biyewa shi ne zai kai shi ga icuci kansa, icuci ƴan uwansa, isaɓa mahalicinsa, icuci kansa a mutum. Allah ka tsare. Sannan ɗabi'ar zuciya ce ta ɗan adam, za ka tarar tana son ta biya buƙatar ta sha'awa, ta sanna sha'awa ta motsawa wanda yake ganiyar samartaka ko wacce take ganiyar budurci. Sai ga ɗabi'ar tana son a ce an biya wannan buƙatar ta sha'awa. To in aka biye wa zuciya a wannan, shi da wani sai ka tarar kuma ya tafi gayin wato ainihin zina, saboda ya je iwar katta wannan buƙatar tasa tare, ya biye wannan abin da zuciyar take so. Shi mai neman ya samu kuɗi, ya ɓige da algus, ya kama sata ko ya shiga yin fashi ko makamancin haka. Haka ne sai biya buƙatar ta sha'awa, ya tafi harkar zina, ya faɗa wa fyaɗe ko ɗaukan amarya waye da sauransu. To biye wa irin waɗannan abubuwan na sha'awance, to shi ne yake kai bawa ka shiga wuta. Su kuma waɗannan abubuwan zagaye suke da hanyar tafiya, ma'ana mai yin waɗannan abubuwan ya ne wa kansa maraba da samun tabbacin ya zaɓa wa kansa ya tafi wuta. To shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sanar da mu cewa hujibatun naru bishahawa, an zagaye wutar jahannama da abubuwan ban sha'awa, abubuwan da zuciya take karkata zuwa gare su, ta fi biye wa irin. To tunda haka ne, ashe mai so kada ya shiga wuta, mai ƙoƙarin ya ga bai shiga wuta ba sai ya dage, ya zage dantse, yayi nesa da waɗannan abubuwan ban sha'awar da zuciya ke karkata zuwa gare su. Shi yasa mala Imam an-Nawawi ya ɗauko wannan hadisi, yasa a babul mujahada, tunda da ya wuta dalilan ko kuma abubuwan da suke jawo a shige ta biye wa abubuwan da zuciya take so wanda suka saba wa dokar Allah da tsarinsa, to sai ka yi da gaske ka fi ƙarfinta, sai ka yi da gaske ka rinjaye ta, ka saba mata ka kiyin wannan abin da take so wanda zai kai ka zuwa kanta kisa malai kashi a babu mujahada hubbatun naru bishahawa ko hujibatun naru bishahawa an kewaye wuta da abubuwan ban sha'awa wanda zuciya kan karkata zuwa gare su wanda kuma sun saba wa Allah subhanahu wata'ala a tsarin dokokinsa amma kuma ɗabi'ar zuciya ta ɗan adam mai umarni da mummuna tana son tunkarar waɗannan abubuwan sai malaman suka ce banda abubuwan ban sha'awa da in ka biye musu sukan sa ka tafi zuwa wuta to akwai kuma abubuwan da suke shigo hohi ne abubuwa ne masu rikitarwa a addini su ma in ka biye musu sukan kai bawa ka kisa a hadisin Nu'man bin Bashir sahabu annabi Allah ya dare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabiha la ya'lamuhunna kathirun minan nas yake cewa annabi ya ce halal a fili yake haram ma a fili yake amma tsakankanin halal da haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa suna kama da halalci suna kama da haramci shin halal ne ko haram ne annabi ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da dama da yawa daga cikin mutane ba su san su ba ba su koshi da masaniyar waɗannan abubuwan ba shi ne sai annabi yake cewa duk wanda ya tsoraci waɗannan abubuwa masu rikitarwa to ya kubuta a addininsa kuma ya kubuta ta ɓangaren mutuncinsa kamar yadda kashubuha wanda ya nesaci ko ya wato ainihin tsoraci abubuwan da suke masu rikitarwa faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi to wannan ya kubuta a addininsa wanda ya san addini da dokokinsa da tsarinsa in ya kalli wannan wanda yake nesa-nesa da abubuwan da suke masu rikitarwa shi ya kasa tantancewa abin da na cikin halal ko na cikin haram ya kwambace ya haƙura da shi a kan yayi to duk wanda ya san wannan abin haramin ne saboda ƙoshinsu da masaniyarsa da addini da faɗin fahimta da yake da ita to da ya ga wannan mutumin ina ganinsa kammalallen mutum da tsatsi mai hankali wanda ya san ya kamata saboda baya yin abin da zai taɓa addininsa ta gurgunta masa tafiyar addini sannan kuma a mutunci zai yi ƙima da daraja amma mazo yake cewa wanda ko ya afka wa abubuwa masu rikitarwa to a kwana a tashi ina nan zai tsinci kansa ya afka wa haram saboda rashin masaniyar da yake da ita ta abubuwan na masu rikitarwa kuma yake yi kawai to zai tarar wani abin lokacin da zai fahimce shi ina haram kuma ya riga ya tsinduma ya yi kace-kace a ciki shi ne sai mazo yake cewa bari ya bada misalin za a fahimta kamar wani makiyayi mai kiwo da yake kiwo a gefen iyaka a gefen shinge to ina dab da ya fada ciki in dai sararsa koro dabbobinsa su zo gurin da aka killace aka ce banda nan shi a ai gefe-gefe za su ci to wata rasu dai tsinci shaniyarsa a tsakiyar kace-kace tana fukun ciki abin da aka ce ka ci to haka wanda yake bibiyar abubuwan da suke masu shubuha wanda suke masu rikitarwa a addini yake yi to zai tsinci kansa ya yi tsundum a haram to amma in ya kafkaf da irin wannan abubuwan ya kwammace ya bar su to zai kubuta a addinance mutuncinsa ma zai jira abubuwa masu rikitarwa wanda ma in ka tarar da mai karatu za ka tarar abu ne gar bari mu ɗauki wani abu da ya zama mana al'ada ta adam da an koro gaskiya sai ka ji ana cewa tare mana cin ki banza barin ki banza ko ya ma shi haram cin ta banza in ka bar ta ka bar manza wani addini ne zo da wannan hukuncin duk iri ɗaya ka ci banza ka bari ka bar banza ko a ga daga cin abin ka san fatuwar ba ta karatu ba ce sai ga mutum ya kama gaskiyar nan an gabbake ya wani wata soya wata ayamiya wata yabanda ki ci ibaya ki ci in ka tambaye shi waya kai wannan ci a ce maka ruhi ci waye ce maka ruhi ci shi da ka ji ana to haka da ma tsarin addinin ka yake karkaji kowa a gari jita-jita ko karatu ake a fahimta a gane a kan ko ita ai na ga sai kama da zomo kuma da maji ana cewa zomo cin ka banza ba ce to zomo gaskiya ce gaskiya zomo ce ai ya kamata kuma ka ce ta yi kama da bera ba ko to saboda haka sai ka duba ce to me addini yake shi wanda ya san addini da ya kuma zai eh manzo ya ce duk abubuwan da suke dabbobi masu iya yin farauta nemo abin da su ci daga faratansu da kuma haƙoransu masu fika ciki haramun za ce to mukamu gafiya magani da fika ko ba akwai ko ba akwai to ka gani da nasan haka da na kana cin gafiya a ga wannan bai damu da addini ko kuma magana a sa ka a cikin masu ƙima gari masu mutunci indai ne za a shawarta ba za ka shiga ciki shawar na aibe san addini abe san mutunci gaskiya ko a ci halal ko ba a ci halal ba tun ta samu wato a ramin ta ya kure da ban daki ita ta samu kabaki kuma ce take abincin ka ko wanda ta samu makabarta ta samu ta tonanta gawa za ta ciyo kuma ce take abincin ka ko to a ce a ajiye ma maganar addini wadannan abubuwan ba su ta kai hankali kai nazari ba an fahimta ta shi kenan sai aka ɗauke shi kamar wata abu ne ai ba kowa ya sani ba abin da ya ma fi shahara cinke ban za barin ki ba shi ne karatun da ya ci masa ko to ka ga wannan za ka rika biya irin wannan to za ka faɗa maka sai ka kare ɗaya karatun haram ba ke ma abin da ya ce kai ya ne da abin da ya abu kashi nan wani ba sai ga ya haɗa da mazu shi ma kuma da fiƙoƙinsu kuma dama su hadisi ya zo a kansu inna hamil at-tawafin alaykum at-tawafin ba ce a ci ba ko kuma ni san hali ma a ci to wanda yake daukan wadannan abubuwan yake ga cewa wani kuma yace ai duk dan kwai a wani aya ko a wani hadisi an fahimta ko haka ce duk dan kwai akwai abubuwan da suke da kwai suke fitowa amma kuma abin da manzo yace duk tsuntsu da yake da farcen da yake farauta da shi irin su shahu irin su mekiya irin su shirwa da sauransu su ma annabi yake cewa kullu bi maqlabin min at-tuyur haram so da ku sai zaman to kai ko ka tafi aya ce duk dan kwai ina aya ina hadisi ba kun dan ka ka taso kuma sai ka tafi aka me ya jawo rashin sanin ka da addini shi sai annabi ce la ya'lamu hunna kathirun min an-nas sai tana ta afkawa abubuwa irin waɗannan sai a zo aka zo za a yi gare ɗin abincin ka sai aka tara haramun ya fi yawa a in wani abu ne na sawa na sutura sai a tara haramun ya fi yawa in wani abu ne na kasuwanci sai aka sai aka tara haramun ya fi yawa ko ma ita ce zalla sai mu ce zaman to gaba ɗaya na zagaye a tsakankanin abin da aka halatta saboda haka waɗannan abubuwa da aka ce abubuwa ba su an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa wanda ɗabi'ar rai tana tafiya zuwa gare su ba magani ba mafita irin kai ilimin sanin abubuwan da aka halatta maka da abubuwan da aka haramta in kai ilimin wannan to za ka san me za ka ɗauka me za ka aje me ba za ka ɗauka ba me za ka ɗauka to sannan bayan haka ciki abubuwa masu fitarwa wanda za ka tarar ba da kirkitar tawa ba ne ba asalinsu akwai wanda ko za ka tara mai rikitarwa ne har a malamai da sabani an ce abu kaza halal wani ya tafi akan haramun misali sabanin su akan kada wasu na ce ai wanzu ya ce duk abin da yake ruwa alhillu mai huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tattu suka ce ai duk abin da ya mutu a ciki a ce halal ne hada ma dan ruwa ne kifi dan ruwa ne doro na dan ruwa ce an fahimta wasu kuma suka ce a su abin suka fahimta shi haramun daga cikin mata ya sha bamban da sauran dabbobi wajen yadda yake farauta su daya da kaza 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 aka samu wannan abu ya ka kawo ya ka ce ya ce kai tunda da sabani ai abubuwan da Allah ya halatta mu har in tafi duniya har in bar duniya wani abu ma ba zan ci ba ga su na rututu inda ba rasu nama da zan ci ba sauka lafiya ka kawo fita addinin wanda ya sani ko ya tafi a kan toshe haramun ne ba zai kalle ka a matsayin da ke haram ba a mutunce kuma kana da kima a gwamnati ko to wannan za a iya cewa wanda aka yi saɓani mai rikitar wani har a cikin malaman to wani kuma za ka tara a'a ba rikici a cikin malaman kawai da jahiltarka da abin da ya sa kake gane rikitacce kamar da muka fara faɗa ai an fahimci su ba da haka to abin da ake gaya mana ɗabi'a ta ɗan adam a zuciyarsa da aka halicce shi yana da karkata da san abubuwan ƙayatarwa da abubuwan ban sha'awa su kuma za ka tattara waɗannan abubuwan ban sha'awa da rai take so a nan haramun ya fi yawa da abubuwa masu rikitarwa to babu magani irin kai ilimin sanin waɗannan abubuwa a addinance da rayuwance da hankalce sai ga wato ka kuɓuta ta katsir da kai amma da zarar ka biye musu su ne abin yinka su ne abin kaiwa da kawowaka to za ka ɗauki kanka ka kai kanka gidan mutum Allah ya kiyaye manzo yace wa hujibatil jannatu bil makari kuma an zagaye aljanna da abubuwan ki ai sha makance ta an mata hijabi da su to sai malaman suka ce abubuwan kin da annabi yake nufi a nan wanda yace an zagaye aljanna da su su ne dukkanin abin da aka umarci baligi da ya yi ƙoƙari yaƙi zuciyarsa wajen aikatawa ko kuma wajen bari daga abubuwan da hani ya zo a kansu a shari'ance wannan abin an ce a yi shi wannan kuma an ce a bashi kar a yi shi to waɗannan abubuwan yi bari ɗin ƙoƙarinka yaƙi zuciyarka a kan sai ta yi wanda aka ce a yi sai ta bar wanda aka ce a bari su ake kira da makari abubuwan ƙin zuciya to irin waɗannan abubuwan sun haɗa da irin ibadu da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da wa aqimus sala wa atu zaka wa lillahi ala nas hajjul bait ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa la taqrabu az-zina kaza 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 wanda aka ce ai wanda aka ce aban to waɗannan abubuwa za ka tarda ita kuma zuciya an kira yansu da abubuwan ki saboda samar da su yadda ake bukata da kuma wato ainihin kiyayewa da tsoruwa akan wato ainihin samar da su babu wato sakaci ko lalaci to za ka tarar abu ne wanda yake da wahala wahalar kasa ake ce masu abubuwan ki to duk abin da yake da wuya bai da sauki dan adam bai san kuma abu duk saukin san aka ce sai an yi an yi gobe ko an yi yanzu sai an yi an jima to dan adam za ka tarar yana kyamar wannan bai cika da kowa da shi da mai da hankali sai wanda Allah ya jaka Allah ka samu cikin su to saboda haka sai aka kira su da abubuwan ki an ce ka yi sadaka ka cire abin da kake da shi ka bayar kamar yau ka shi hana su yi ba ulayika humul muflihun wanda ya hana zuciyarsa ruwa da mako waɗannan su ne masu rabonta to kuma sai ka sa halaka ɗaukace kai yadda garin nan yake a cuccuɗe in kuma ka ba shi kai ma fa za ka koma ka bashi sai kuma ga kafa ita ta rayu ma shaidan ya ingizo sai an magana ce to magana fasari da zumunta zumunta hatsiya ta gaban ubangiji ya ubangiji mai kai shirin yi wa wanda baya sadar da wani shiri kai wa na wanda yake sadar da Allah ya ce ya yi miki wanda ya sadar da ke da sadar da al'amari na da shi ya yi miki wanda ya yanke ki in yanke hulɗa ta da shi da alaƙa da shi cewa Ubangiji ya yi an yi komai. To shi ke shin kana sadar da zumunta? Ya magana shi waya dan uwan nan naka na wuri kana ce to ni ba san ya suke ciki wannan yaya aka yi haka. To shi wai bai zo ba a to dama cewa aka sai ya zo za ka ji haka sharadin ka'idar yin zumuncin yake. Ai in sai ya zo za ka zo ai biki kuke da kai da shi yi min umarka ba kai ba ba zan ba ka zama mai bikin mata tare biyu na kawo ke ko ba kuma ai biki a kara min ashirin ko ba ta kawo ba nima ba zan kai ba nima na haihu ba ta zo ba nima ba zan je ba ka zama mai bikin a abinda ake so wannan ibada ce tsira a gurin Allah kai mutunci a gurin ƴan uwa da abokan hulɗa. Tashin da kai ka je inda yake zai maka farin ciki ji daɗi cewar kawa na ina da kima gurin sa har ya yanke abubuwan da yake ya zo gani kuma za ka ga wani abin da in baka je ba za ka gani wani ya kake haka ya ba kai kaza yanzu wannan abin da kaza kai da kaza kai ai da su kai ma ana jin ka ina bi kuma ya ce wani ba ƙaramin wata suna yake ai mutum ne wanda yake dan uwa ne wato ba abin ƙayar ba kaga daga sanda ya zo ya ba da shawarar na kaga yadda abin ne ya to akwai abubuwan da gani za ka yi ka ba da shawara akwai abubuwan da zuwan da za ka yi a ganka a farin ciki a ji daɗi shi ma wani abu ina daga cikin abubuwan da yake yaye damuwar sa to sai baka zama kana yi baka damu da shi to wannan din abu ne mai wahala yin sa yanzu an mai da shi sai dai a cikin harkar suna ta al'ada tsakaninka da ɗan uwanka sai shekara biyu in an haihu tura matarka ta je ta yi ne a dawo amma me yake ciki me kake ciki ba ɗayan ku da ya san wannan ba daidai ba isa magabatan mu sai dai Allah ya saka musu da alkhairi za ka duk inda ɗan uwansu yake suna neman su je ko shi ya zo ko su su je isa za ka cewa ɗan uwanka da ka taso iyaye ka san wane wan wane ne ka san wane ƙanin wane ne ka san wane yadda suke da wane yadda suke za ka zauna da su suna magaya mu wannan da muka zo gurinsa ka gani shi ya sha nono ya bani haka za ka suna ci wannan ita ta sha nono ta bani ta riƙe ta da kyau ko ba da ka za ka ba haka za ka su fero tamamu mun wasa. Allah ya ji ɗan mahaifina da rahama ya gafarta masa. Samun labarin da nake a game da shi daga nan Kano ya kama hanya ya tafi Jos a ƙasa wajen ƴar uwansa da suke uwa ɗaya uwa ɗaya lokacin bayan rambon a ƙasa ya tafi Jos tun daga Kano je wannan garin ya huta je wannan garin ya huta har sai da ya je Jos ya sa ƴar uwansa a ido yanzu shi yaro su ya bata tana mai kaga wannan aka ce kai raba sama kai kai ɗaya bisa uku kai kai ɗaya bisa goma ba san ina da shi ba kaga to haka ita mahaifiyar mu haka za ta kamo daga ainihin cikin adakawa nan cikin gari zuwa gunduwa a ƙafa zan je in dawo ko ta je ta kwana ɗaya biyu tun ban san gunduwa ba har na gane gunduwa tun ana zuwa ne a goyon an yi tuttuɓe ke sannu har nake kai kaina yanzu har nake ɗaukar ƴaƴana. To haka su da sun yi kokari kana ta gaskiya iyaye za ka karatu su bai kai yawan irin nan ba amma aikin su ya fi nan to irin wannan wahala ce da shi so sai ka yake duk abin da kake ka aje komai ka tafi gurin ɗan uwanka in ka je kuma ba mu wace ka daga fara ayyan inda kai suka fita suka tafi da dai dan jira zuwa da kaza haka za ka jira so da ai kana ganin to me ba ana ka zo ku gurin ba bai ji mai ka zo da shi ba ko kai baka ji mai yake tare da shi ba wace shawara za ka ba shi ko wace zai baka ko kuma wace ƴar tattauna za ku ta ɗan uwa da ɗan uwa ko addu'ar Allah ya ji ɗan magabatan mu kai kuka wazi ganin juna an kama to waɗannan abubuwan suna da wahala ne haka ita ma abin da ya shafi sallah shi sa Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa amur ahlaka bi salati sai ce wasbir alaiha kai hakurin kulawa da ita sai ka dage to waɗanda abubuwan saboda wahalar su aka ce abubuwan yi isa za ka sanar wanda yake da lalaci bai damu da su ba wanda yake da wato sakaci zai ga bai damu da su ba sai ga ɗan uwa kamar ba a san juna shi ne yake faruwa har a yanzu ka ji a ce wani ya je auro ɗan uwansa wanda abin tafiya take duk ya nau sa ta kuka tsuna yaji yayi rassa a can ba sai inda yake bayyana rabbanin wani kuma yaje ga cishi ya gani kuma ga dan uwa ne sai ka fara ta samu irin wannan to rashin aiki da waɗannan korowa su shine ke fara take haka mara saboda haka wuta an kewaye da abubuwan sha'awa dan adam a rayuwance a duniyance wanda kuma abubuwan zaka tara haramun aljanna an zagaye da abubuwan ki saboda wahalarsu sai ka daure sai ka dage sai ka kula sannan ka iya cin musu wanda in Allah ya sa ka dage da yin su to kana gama da su ka kekare abin da ya rage isha maka ci tsakanin karshe da aljanna su ma wadancan da aka ce an kewaye wuta da su in dai kamar da su abin yi kana cikin yankin su da ka ji tsindan a cikin wuta shi ne manzo ya faɗa mana wannan a matsayin shiga taitai sir an gaya muku abin da za ku shiga aljanna don ku an gaya muku abin da za ku shiga wuta don ku kauce masa shi ne abin da hadisin gaba ɗaya ke magana shi yasa duk aikin da manzo Isa sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har ƙarshe magana ne ta ya za a shiga aljanna ta ya za a kauce daga wuta kuma duk abin da zai faɗa ya shigar da mu aljanna yayi iyayen duk abin da zai faɗa ya kare mu daga shiga wuta yayi iyayen sai dai Allah ya saka mu da alkhairi to malamai suke cewa daga cikin abubuwan da aka zagaye aljanna da su masu wahala kuma dan adam yake kyamar su akwai jaraba da Allah yake yi bai kana cikin walwalar da dadin ka kwaɗin su ya buwa su sanya muna abu ne ya buɗe maka ana kasuwancin su ana hada-hadar su sai wani dalili sa ya zo cik ta tsaya ka kuma ka goge da komai ba sai wani to ƙoƙarin ka na ka je ka koma wani abin ka iya ka kama gadan-gadan ka samu abin za ka yi to kuma sai gudana neman fara bin bakin ka sana wani ka ya faɗa tsindin to wannan abubuwan da za a faɗa da abin da za ka gani sai ka daure ina da wuya cijewar da daurewar da haƙurin har Allah ya kawo yayi to don bayar da abin da ya shafi wannan shi ma shi ne manzo yake faɗa mana cewar innan nasra ma'a sabr duk abin da za ka ci nasara a kansa sai ka yi haƙuri duk abin da suke fatan ka samu nasara sai ka haɗa da haƙuri inda ba za ka haƙuri ba za ka ci nasara wa'innan tarba na alfarashi baƙin ciki kuma duk inda ya kai da tsanani to yana tare da yayya Allah bai tsara baƙin ciki zama shi ne zartacce a rayuwa in ka shiga damuwa to yi haƙuri sa a ranka cewa akwai sanda za a fita wanda yana daga ciki abin da yake sassauta maka shi wannan baƙin ciki da rage shi to waɗannan abubuwan sai ka sa su a gaba ka sa su a rai ka mai da su abin kulawa kadai to sai ka kaci nasarar rayuwa saboda haka malamai suke cewa da raba da Allah ya faɗa wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir fa'i hakuri kan abubuwan da Allah yake tsorowa marasa dadi suna daga cikin abubuwan da aka zagaye aljanna da su ba a kaiwa ga cin mata da samun ta sai an yi hakurin su da miƙa wuya kan abin da Allah ya tsoro shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam sanda ya rasa ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam yake hawaye sai yake cewa innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu ku wa ma naqulu illa ma yuzaffar yace dabi'a ta ido sai zubar da hawaye in ya rasa abin da yake so ya saba da shi dabi'a ta rai za ta ji ba daɗi za ta so su abin da take so take kauna ta rasa shi amma ba mu da abu da za mu ga ubangijin mu sai abin da zai yarda da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai Ibrahim muna jin ba daɗin mun rasa amma ba mu da abin za mu ci sai dai Allah ya gare shi muke gare shi za mu koma Allah ya wasa ya mana da wani abin da yake alkhairi akan wannan jarraba da shi wannan kaza to waɗannan suna daga cikin abubuwan ki ko masu wahala yi sun sami ka kai haƙuri to waɗannan duk da zai suke da aljanna sai ka haƙure wa waɗannan ka sami shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama da wata baiwa Allah aka mata rasuwa ta zo kan kabarin take kuka take kururuwa sai na zo ce bai Allah ya hakuri take dan ba kai aka jarraba da abin da aka jarrabe ne kito a ce gaba ki tafiya su aka ce kike san wa kike jawo bazan Allah ne kai haba sai kuma ta su sai ki bi har gida ai ban san kai ba na manzala ce na ai hakuri ina amfani ne a lokacin da ake tsaka da fuskantar radadin jarraba yanzu da kika zo kin hakuri ai wannan baya da kika iya hakurin dole ne da kika iya ba za ki yada da shi ba dai ko kuma kukanki ki kare in hawa yake zai kare an yi an gama saboda wannan hakurin da juriyar da dagewa akan abubuwan da Allah yake tsorowa ka shanye ka kuma wato koma gare shi kai hakuri maka to abu ne mai wuya kuma zaga yake da aljanna su ake yi da bawa a kai shi matsayin da zai samu aljanna da matankin da zai cin masa a ciki wanda in aikinsa na yau da kullum ne sallarsa azuminsa hajjinsa da kansa ba za su ba shi sai an haɗa da wannan a kankare ne haɗa da su a ɗaukaka matsayi sai kuma ka kai ga inda za ka to malamai suka ce to waɗanda su ne abubuwan da manzo yake gaya mana zagaye da aljanna me ya san shiga aljanna to ya dage ya zage dansa ya yi haƙurin tsaye da sallah ya yi haƙurin ba da sadaka ya yi haƙurin yin zumunci ya yi haƙurin kyautatawa ya yi haƙurin kaza 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 zagaye suke da aljanna to shi ne malamai suke cewa wannan hadisin yana daga cikin wato kalmomi kaɗan na manzo masu faɗi ina daga cikin baiwar da Allah ya yi masa cewar an ba shi wato kalmomi masu ƙarin bayani da ba a bai wa annaba da suka gabace shi irinsa ba ya faɗa abu ɗan ƙis kuma amma faɗi ne shi an zagaye wuta da abubuwan ban sha'awa abubuwan ban sha'awa nan ga su nan ba za su ƙirgu ba kuma ɗabi'ar da tana su su kuma waɗannan abubuwan ba halattattu ba wasu suna da shubha wasu kuma halal ne amma in ka biya masa garin halal za ka je ka faɗa wa to haka kuma aljanna an zagaye ta da abubuwan kyama da ƙi akwai jarraba da Allah yake jarraba bayan ya ce sai kai haƙuri ai maka albashir da abin da zai maka in kai haƙuri faɗa a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ɗauke masa wani abin ƙaunar abin son sa ya yi haƙuri ya koma zuwa gare ni sakamakon da zan masa aljanna ko kaga wannan hadisi ya tabbata da abu wanda na rasa masa idanuwansa ababen ƙaunarsa biyu ya yi haƙuri ya koma zuwa gare ni abin da zan saka masa da shi aljanna ta karasa idan karasa a'a ne karasa mai karasa haka to daure waɗannan abubuwan sai an dage shi sa ma laika shi a babul mujahada sannan kuma waɗannan abubuwan suna da wahalar yi sai ka jajirce za ka iya yi to da haka kuma har sai a ce ko ku shiga aljanna adadin kai kuma tafiya to ainihin Firdausi kai kuma tafi kaza kai kuma tafi kaza Allah ya tattara mu a ciki to abubuwan da wannan hadisi yake koyarwa a rairaye malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ran ɗan adam na karkata da ƙauna ga abubuwan ban sha'awa da kuma su suke kaiwa zuwa wuta ga wanda ya biye musu ime da su abin sannan ɗabi'a ce halayya ce ta ɗan adam kyamatar abubuwan da suke da wahalar yi wanda kuma za ka tara abubuwan da Allah ya ce a yi ko ya ce a bari suna da irin wannan sifar ko kuma jarrabar da yake wa bayi lokaci zuwa lokaci suna da wannan wahalar da kuma jin kyamarsa a rai to wanda ya daure ya yi haƙuri ya tsaye da yi zai samu aljanna sannan malamai suka ce wannan hadisi yana sanar da mu cewa aljanna na nan an yi dan da manzo yake an zagaye ta in ba ita ya za a zagaye ta haka aljanna wuta tana nan aljanna na nan Allah ya riga ya samar da kai saboda haka ga kuma abin da ake yi a samu aljanna ga abin da ake yi a samu ta wannan hadisi ya sanar da mu sannan wannan hadisi na sanar da mu irin wato ainihin saƙon da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya isa na ƙoƙarin al'ummar ta tsira daga wuta ta kuma dace da samun aljanna
shi ta sai ce da abubuwan da suke akwai da za ku je wannan da kuma da za a samu wannan. Sannan bayan haka malamai na ambata cewa wannan hadisi har wa yau yana ƙara mu da cewa in dai zaka sabarwa da ranka biyewa abinda take so to za ta zarce a haka, in kuma za ka yi ƙoƙari ka dage wajen hana ta abin da take so za ta saba da abin da ka saba mata. Suka ce yanayin zuciya yanayin yaro da ke shan nono, in za a yaye shi a bincike shi a hana shi ba shi zai karɓi yayi, in kuma aka bar shi ba a yaye ba zai ƙaru gudunsa a unguwa shi kuma zai kama nonon shi. An fahimta ko? Suka ce to haka ɗabi'a ne, in ka bar ta haka za ta tafi abin da take so take sha'awa shi za ta kuma halaka ce, amma in ka fi ƙarfinta kana dawo da ita kana dagewa ka kalli abin da yake haramun ce ta zo ta wuce ita ta yi abin da aka hana ta sa gyale shara-shara ta sa riga mai beza ta matse jikinta ka kalla a karan farko da ka karyo layi to a daidai wannan lokacin sai fa ka fi ƙarfin zuciyarka ka sunkuyi da kanka har ka wuce baka sake kallon ta, a daidai lokacin da kuma shaɗan zai ce a to ka fa ka bari ta wuce daga wannan shi kenan. Ita ba mu san da ko za a ce cikin banza barin ki banza kallon ki banza barin ki banza din za a yi to haka sai ka fi ƙarfin zuciyarka. To wannan yana tare da mu cewa in dai ka tsayu da kokarin yaƙar zuciyarka akan abin da yake so ta bi wanda shi Allah yake so ta bar wanda take so da yake ya saba wa abin da Allah yake so to za ta tafi a tuda, in kuma ka bar ta tafi akan abin da yake so akan haka za ta dawo kuma sai maka Allah kiya. To sannan bayan haka har wa yau malamai suke magana cewa ana afkawa abubuwan sha'awa ne a sakamakon umarni na zuciya mai umarni da mummuna da kuma ƙawatawa ta shaidan da dama shi Allah ya gaya mana maƙiyin mu ne mu riƙe shi maƙi saboda ka tunda dalilin faɗansu da wato ainihin baban mu annabi Adam akan an ce masa sujada ya ƙi aka la'ance shi ya ɗau alwashin ciwo da shi da zuriyarsa sai ya ga bayansu. To wannan yana da cikin abin da ke kai mutane ga biye wa abubuwan sha'awance-sha'awance banda kuma umarni da zuciya da mummuna umarni da mummuna take yi saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfinta ka kuma yaƙi shaidan jigo uwa uba kuma a wannan ka yi ilimin sanin meye abubuwan da suke da ban sha'awa da Allah ya hana haram zai ba ka damar ka kauce musu, ka san abubuwan da suke abubuwan ke halattattu shar'antattu da aka ce a yi masu wahalayi kuma a nan rahama da jin ƙan Allah yake za kuma ka ga cewar kana hankurin su za ka yi don ka san a nan sai rayu su da ka babu abin da za a cin masa a rayuwanci a ilimance a addinance sai fa an yi ilimi. Allah ya samu dace wannan shi ne abin da ya sauwa ka na karatu abin da muka dai Allah ba mu na dansa kuskure kuma Allah ya yi.